إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda ke GRA cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar khalifa na uku shiryayye Uthman dan Affan Allah ya yarda da shi wannan majalisi shine majalisi na 11 a wannan yammaci na Alhamis 19 ga watan Jumadal Ula hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wadda yayi daidai da 21 ga watan Nuwamba na shekara ta 2024 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna karatu dangane da misali cikin misalai da suke nuna yadda sayyidina Uthman Allah ya yarda da shi ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sawa'un manzon Allah yana zaune cikin garin Madina ne ko kuma ya fita wata tafiya in ma ko tafiya ta yaki ko kuma tafiya ta ibada kamar umra ko kuma aikin haji ko kuma tafiya ta sulhu face sayyidina Uthman yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har ka ga sayyidina Uthman bai fita tare da manzon Allah ba to akwai uzuri wanda yake mai girma wanda shari'a ta yadda da wannan uzuri din to misalin da muke karatu a kansa cikin jerin misalai da ke fito mana da yadda ya lazumci manzon Allah shine fitar manzon Allah yakin Tabuka wanda ambato na sayyidina Uthman yazo lokacin da annabi yazo fita wannan yaki dan ambatan sama da akai an ambace shi ne da alheri wannan zai kara tabbatar maka da alkhairin wannan sahabi khalifa na uku cikin jerin khalifofin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to gabar da muke bayani akan ta ita ce gudummawa da sayyidina Uthman Allah ya yarda da shi ya bayar a yayin da aka zo fita wannan yaki na Tabuka idan za a tuna a baya mun yi bayani cewa wannan yaki na Tabuka ya zo a wani irin yanayi ya zo a matsanancin yanayi sa'an nan kuma mayakan suna da tarin yawa baya ga haka ba a da ƙarfin shirya waɗannan mayaka domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda yake fita yaki bayan yayo hijira daga Makka ya dawo Madina bai taba fita da dandazo mai tarin yawa kamar yadda ya fita da adadi mai yawa zuwa yakin Tabuka wannan yake nuna akwai bukatuwa zuwa ga a sanya hannu wajen shirya waɗannan dandazo na mayaka wanda mun yi bayani cewa adadin su bai gaza mutum 30,000 ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba fita yaki da adadin da ya haura 12,000 ba tunda yake mafi yawan adadi da manzon Allah ya fita yaki da su sune mutum 12,000 wanda ya je yakin Hunayn da su in kayo baya kadan fathu makka ya je da mutum 10,000 idan ka kara yowa baya kadan a yakin da ya je na Banul Mustalik da kuma Khaybara malaman tarihi suna cewa adadin mayaka da ya fita da su ba su haura mutum 3,000 ba to in ka kara yowa baya lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita zai je yayi umra garin Makka a yayin da sulhul hudaybiya ya kullu tsakaninsa da mushrikan Makka adadin mutanen da manzon Allah ya fita da su mutum 1,400 wata riwaya ta ce da 500 yakin Uhud mutum 700 yakin Badar mutum 313 to kaga adadi mafi girma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita yaki da wannan adadi shine yakin Tabuka wannan yake hukunta a samu hannaye masu ƙarfi da za su tallafa ma wannan rinduna wannan dakaru da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita da su wannan na farko ke na biyu tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fita yaki bai taba fita yaki mafi nisa kamar yakin Tabuka ba Tabuka na can yankin Sham galibin yakukuwan annabi kuma a jaziratul arabiya ne yankin larabawa in ma ko cikin jikin garin Madina kaman Uhud ko kuma Badar wanda ratansa da Madina bai wuce kilomita 100 ba ko kuma Khaybara shi ma ratan ba sosai ba ko Makka lokacin da aka je fatu Makka kilomita 420 tsakaninsa da Madina ko kuma Taif wanda shi ma bai haura kilomita 470 ba zuwa 80 to sai gashi wannan tafiya ce wacce take da nisan gaske tsakanin garin Madina da Tabuka tafiya ce wacce za a share makonni 2 ana tafiya tafiya kawai dawowa ma a share makonni 2 kaga wata guda to dube da nisar wannan guri da za a je yaki wannan ke hukunta ai shiri wanda yake sosai ai tanadi wanda yake mai yawa na guzuri wanda zai ishi mayaka har su je wannan yaki su dawo sannan bugu da ƙari yakin ya zo da dai lokacin da ake matsanancin zafi sannan kuma har ila yau hanyar su da za su tafi wannan yaki hanya ce wacce take sahara tana da ƙarancin ruwa sosai to kaga dole dai ana da buƙatuwa ai shiri na sosai ba lagalagan shiri ba to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta kokarin kwadaitar da sahabbansa akan su kawo agajin su su kawo taimakon su na daga abin da Allah madaukakin sarki ya hore musu na dukiya to an samu adadi mai yawa cikin sahabbansa da suka yi hobbasa wajen bada gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki ya hore musu na dukiya domin a shirya waɗannan mayaka to sai dai kuma abin da suka hada abin da suka tara abin da suka kawo da yi rabin abin da ake bukata ba dan shirya waɗannan mayaka kaga kenan da sauran rina akaba hatta mata da suke cikin gidajensu su ma ba a bar su a baya ba sun yi ta kokarin kawo gudunmawarsu wannan tana da sarka na zinari za ta cire ta kawo ta danka wa manzon Allah ta ce fi sabilillahi ai amfani da shi dan shirya mayaka ai amfani da shi dan tanadin guzuri da mayaka za su rika har su je yaki su dawo wannan dan kunna take da shi na zinari za ta cire ta kawo ta danka manzon Allah fi sabilillah dan ai amfani da shi wajen shirya mayaka da kuma tanadin guzuri da makamai da za su rike har a je wannan yaki a dawo wannan awarwaro take da shi na zinari wannan zobe take da shi na zinari haka duk za su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da manzon Allah ya tattara waɗannan taimako da agaji da sahabbai suka bayar da kuma wanda matansu suka bayar har yanzu dai abin da waɗannan dakaru na manzon Allah ke bukata ba a tara rabin sa ba to shine manzon Allah yake ta kwadaitarwa ku taimaka ku taimaka ku agaza a shirya mayakan nan a samu a je ayyaki a dawo cikin nasara to sayyidina Uthman Allah yarda da shi Allah madaukakin sarki ya hore masa dukiya mai tarin yawa kuma sai ya sanya albarka cikin wannan dukiyar tasa dukiyarka za ta zama mai albarka ne idan ya zamanto al'umma na amfana da ita yanzu dukiyar da ba a amfana da ita dukiyar da ta zama tamkar ramin kura daga ke sai ƴaƴanki wannan dukiyar ba albarka cikin ta domin abin da ake nufi da albarka shine abin da zai zamanto ya amfani al'umma da yawa abin da zai zama yayi yako ko ilimi ne idan ya zamanto yana amfanar da al'umma da suke masu tarin yawa to wannan ilimin mai albarka ne haka mutumin da ya zamanto mutane na amfana da shi da yawa to wannan mutumin yana da albarka haka zalika dukiyar da ta zamanto tana amfanarwa sosai wannan dukiyar mai albarka ce amma dukiyar da ta zamanto a make take a kange take shi kansa mai dukiyar ba za ka fahimci cewa na da dukiya ba wannan dukiyar kwata-kwata ba ta da albarka kuma ba alheri cikin ta to sayyidina Uthman Allah yarda da shi Allah madaukakin sarki ya hore masa dukiya sosai kuma dukiyar mai albarka to mun karanta wasu daga cikin riwayoyi a majalisin da ya gabata waɗanda suka bayyana yadda sayyidina Uthman ya agaza da abin da Allah ya hore masa to amma riwayoyin da muka karanta sun bayyana wani sashen taimakon da yayi ne ba duka ba riwayoyin da zamu karanta a wannan majalisi za su cika to mana irin gudunmawa da taimako da sayyidina Uthman yayi a wannan yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita na Tabuka yayi gudunmawa tanan yayi tantan yayi tanan yayi tatan gudunmawa da sayyidina Uthman yayi ba ɗaya bane ba biyu bane a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo fita yakin Tabuka kuma gudunmawansa idan ka kalle shi kwaya ɗaya a yau idan aka ba ma wani a wannan gudunmawar ta ishe shi ya rayu da shi har ya mutu da shi da iyalansa gaba ɗaya to kuma mun ce gudunmawar da yayi ba ɗaya bane ba biyu bane ba uku ba suna da yawa to cikin jerin gudunmawa da sayyidina Uthman ne in an dauko kwaya ɗaya kawai a cikinsu aka samu talaka mai iyalai wanda cin yau da kyar na gobe da kyau abin da zai ci yafi karfinsa aka danka masa wannan gudunmawa da sayyidina Uthman yayi to ya ishe shi rayuwa har ya koma ga Allah to bari mu duba mu ga sauran riwayoyi da littatafai na hadisai suka hakaito mana dangane da irin gudunmawa da sayyidina Uthman yayi bayan waɗanda muka karanta a baya a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo fita yakin Tabuka riwaya ta farko da za mu fara da ita a wannan yammaci riwaya ce da Imam Tirmidhi ya fitar da ita cikin sunan dinsa wacce aka samo ta daga Abdurrahman bin Hubab yace an Abdurrahman bin Hubab yuhaddithuna an nafaqati Uthmana haythu qala wannan riwayar an samo ta daga Abdurrahman bin Hubab yana bada labari dangane da ciyarwar sayyidina Uthman Allah yarda da shi wacce yayi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fita yakin Tabuka shi wannan Abdurrahman bin Hubab kusan dai za iya cewa sahabi ne za iya lissafa shi cikin sahabbai tare da cewar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana kankani bai wuce wannan yaron na kwance ba bai wuce shekara biyu zuwa uku ba lokacin da manzon Allah ya rasu to amma duk da haka za a lissafa shi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Asali mahaifiyarsa a gurin mahaifinsa baiwa ce, mahaifiyar shi Abdurrahman bin Hubab, wanda yake kokarin hakaito mana kissar ciyarwar da Sayyidina Uthman yayi a yakin Tabuka. Mahaifiyarsa baiwa ce gurin mahaifinsa Hubab, shi sunansa Abdurrahman. Ita kuma mahaifiyarsa tana a matsayin baiwa ne, kamar yadda muka yi bayani, gurin mahaifinsa. Asalinta ba baiwa ba ce, ita mahaifiyarta sa. Asalinta mahaifinta ya rasu, sai babbanta ya ha'ince ta. Yanzu tunda mahaifinta ya rasu, wane ne ya kamata ya mai gurbin mahaifinta? Ɗan uwan mahaifinta, babbanta. To maimakon ya maye mata gurbin mahaifin, ya ɗauke ta a matsayin ya, a'a bai yi haka ba, sai ya ha'inci ɗan uwansa da ya rasu. Sai ya ɗauki wannan ya ta ɗan uwansa, sai je sayar da ita. Sai sayar da ita, wanda ya saye ta ya rike ta a matsayin sadaka. In an ce sadaka, ita ce baiwarka da kake kusantar ta. Ya ɗauke ta a matsayin baiwa, amma kuma yana kusantar ta. To har Allah maɗaukakin sarki ya azurta ta da juna biyu, sai ta haifi ɗa namiji, shi ne wannan Abdurrahman bin Hubab, wato shi mahaifiyarsa Ummul Walad ce, haka ake kiranta a yare na shari'ar Musulunci. Baiwar mutum da yake kusantar ta haihu, ana kiranta Ummul Walad. To bayan ta haihu da kaɗan, ba a jima ba, sai Allah ya ɗauki rayuwar ubangidanta, kuma mahaifin ɗanta. Shi ne Hubab kenan ko? Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauki rayuwar Hubab, baban Abdurrahman. To bayan Hubab ya rasu, ana binsa bashin kuma yana da yawa. Asalin matarsa sai ta kira wannan mahaifiya ta Abdurrahman, wacce baiwa ce ga Abdurrahman ko? Wacce baiwa ce ga Hubab, mahaifin Abdurrahman. Matarsa, asalin matarsa, ai muna gane bayani, sai ta kira wannan baiwa da ta haifi ɗa da mijinta, take ce mata, mijina ana bin sa bashi, ke kuma dama a gurinsa baiwa ce. To saboda haka yanzu abin da za a yi, za mu sayar da ke mu biya masa bashinsa. To sai ta ga ita fa yanzu mahaifiya ce ga ɗan Hubab ɗin nan da yau, kuma a ƙa'ida wacce ta haihu ba a sai da ita. Wannan ita ce ƙa'ida ta addinin Musulunci, Ummul Walad ba a sai da ita. Amma kuma a nan gurin matar shi baban Abdurrahman ke, ubangidan ita wannan mahaifiya ta Abdurrahman, ana binsa bashi. To sai ita matarsa take ga abin da ya fi kawai a sai da wannan bayar. Me za mu fahimta a nan? Kishi ko? Tunda yanzu aka mar kishiyarta ce, tare da ta tafi ba aurenta ya yi ba. Inda ta riga ta haihu da mijinta, dole abin zai taɓa zuciyarta mana. Kishi kumallon mata. To ita kuma abin sai bai mata ba. Ita mahaifiyar Abdurrahman ce, cewa da aka yi za a sai da ita don a biya wa ubangidanta bashi, wanda shi ne uban ɗanta, abin sai bai mata ba. Saboda ta san cewa ba a sai da Ummul Walad, wacce ta haihu, da kuma dukansu musulmai ne. Sai ta je ta koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa baban Abdurrahman Hubab kenan ya saye ta gurin babbanta, kuma da ya zo ya kusance ta, Allah ya azurta su da samun ɗa. Yanzu kuma Allah ya ɗauki rayuwarsa, ana binsa bashi. Matarsa ta ce za su sayar da ni don a biya masa bashin da ake binsa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a nemo masa dan uwan Hubab. Muna gane bayanin dan uwan Hubab shine rasuwa ke shi wanda ya rasu. Manzon Allah yace a nemo masa dan uwansa. Sai aka je aka nemo dan uwansa ana kiransa Abul Yusuf. Abul Yusuf yazo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai yace ka je ka danta wannan baiwa Allah. Wa kenan mahaifiyar Abdulrahman ko wacce Hubab ya kusance ta ta haifi da wanda baiwa ce ta so ya kusance ta haifi da to sai manzon Allah ya umurni wa dan uwan shi Hubab ubangidan ita wannan mahaifiya na Abdulrahman din ya je ya danta ta ya dauka masa alƙawari a duk lokacin da bayi suka zo manzon Allah manzon Allah zai bayar da bawa ko baiwa a madadinta a sai da shi dan abiya wa dan uwansa bashi mun gane bayani annabi ya dauka masa wannan alƙawari sai ya ce to ba wani abu ya rasulullah an yi an gama sai yanta wannan mahaifiya ta Abdulrahman bin Hubab ba a dau lokaci ba sai bayi suka zo wa manzon Allah in ma ko ta hanyar yaki ko kuma ta hanyar kyauta dama manzon Allah yakan samu bayi ko ta hanyar yaki idan ya je ya cika furai da yaki waɗanda aka kamo a fagen yaki za su zamanto bayi ne ko kuma haka kawai sarakuna suka yi kyautar bayi wa manzon Allah kamar yadda sarkin Misra yayi kyautar Mariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata baiwa da ban bayi biyu ya ba manzon Allah kyauta manzon Allah kyautar da ɗayar ya rike Mariya to kawai ba a dade ba sai ga bayi sun zo wa manzon Allah sai manzon Allah ya aika aka kira masa dan uwan Hubab wanda mahaifi ne ga Abdulrahman ubangidan uwar Abdulrahman za Allah aika aka kira masa shi yace to ga bayi sun zo mun ga alƙawarin da na muku na cika sai suka je suka saida wannan baiwa da manzo Allah ya ba su sa'an nan suka biya ma wannan mutumi dan uwansu suka biya masa bashin da ake bin sa to wannan sahabi da muke magana akan sa kamar yadda muka yi bayani mahaifiyarsa ana kiranta ummul walad saboda ta haife shi tana karkashin bauta ma'ana tana baiwa shine ya hakaito mana bayani dangane da ciyarwar sayyidina Uthman a lokacin da manzon Allah ya zo fita yakin Tabuk yace shahidtu nabiyya sallallahu alaihi wasallama kaga wannan zai tabbatar maka cewa sahabi ne yace na halarci majalisin manzon Allah lokacin yana karami kamar yadda nayi bayani da wuce shekara 3 zuwa yace na halarci majalisin manzon Allah kenan karban riwaya daga gurin karamin yaro wannan ya halatta babu laifi idan ya zama sai da ya girma ya bada labarin riwaya amma yana kankani abun ya faru kuma ya kiyaye abun to riwayar sa ingantacciya ce karfafiya ce yanzu labarin nan da Abdulrahman bin Hubab yake bayarwa lokacin da abun ya faru yana kankani yace shahidtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam na halarci majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahuttu ala jayshil usra alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da sahabbansa su bada gudunmawa wa mayakan usra ai mun yi bayanin usra mun yi bayanin dalilin da yasa aka kira wannan yaki da yakin usra yakin muka ce yana da sunaye guda biyu sunansa na farko Tabuka me yasa aka kira shi da Tabuka muka ce saboda a Tabuka ne za a tafi yakin to kuma galibi gurin da aka tafi yaki ana kiran yakin da sunan gurin yanzu yakin Uhud ya auku ne a jikin dutsen Uhud sai ake kiran yakin da yakin Uhud yakin Badar ya auku ne a filin Badar sai ake kiran yakin da yakin Badar yakin Khaybara ya auku ne a Khaybara sai ake kiran yakin da yakin Khaybara to haka shi ma Tabuka can ne manzon Allah ya nufata da nufin yaje ya yayyaki shi yasa aka kira yakin da yakin Tabuka to bayan an kira shi da yakin Tabuka an kira shi da suna na biyu wanda Qur'ani ma ya kira shi da wannan suna shine yakin Usra mun ce dalilin da yasa aka kira shi yakin Usra saboda yaki ne wanda yake mafi tsananin yaki wanda aka yi shi cikin wahala aka fita yakin cikin kunci ga lokacin ana tsananin zafi, ga karancin guzuri, ga karancin ruwa a hanyar da za a tafi a je yakin, ga nisa ne, ga nisa tsakanin garin Madina da manzon Allah yake zaune shi da sahabbansa da kuma Tabuk din. Sai zaman to da duk wani abu da ya kunshi wahala da jikkata, yakin ya hada shi. To shi yasa aka kira yakin da yakin Usra, ma'ana yakin da yake tattare da wahala da kuma kunci. To Abdurrahman bin Hubab, Allah yarda da shi, yace ya halarci majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ji manzon Allah yana kwadaitarwa akan dakaru da za su fita yakin Usra. Wa zai taimaka musu? Wa zai agaza musu da guzuri? Wa zai agaza musu da dabbobin da za su hau? Wa zai agaza musu da makamai? Wa zai agaza musu da silke na yaki da takumba da masu? Yace faqama Uthman ibn Affan, atake sai Uthman dan Affan ya miƙe. Faqala, sai yace, ya Rasulallah, alayya mi'ata ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. Yace ya manzon Allah, na dau alƙawari zan je in kawo raƙuma guda 200. Yace ya dau alƙawari zai je ya kawo raƙuma guda 200, kowane raƙumi zai kawo shi da sirdinsa, kowane raƙumi zai kawo shi da linzaminsa, kowane raƙumi zai kawo shi da igiyar da baibayinsa. Kenan idan ya zo maka da raƙumin ba abin da ya saura, kawai sai dai ka hau. Ba za ka fara tunanin sai na nemi sirdi, sai na nemi linzami, sai na nemi igiyar da baibayi, a'a, za a kawo shi a shirye, kawai abin da ya rage, kawai a hau a tafi. Thumma habza 'ala al-jaysh, sayyidina Uthman sai dai kawo waɗannan raƙuma. Raƙuma guda nawa? Guda 100. Kowane raƙumi da sirdinsa, da linzaminsa, da igiyar da baibayinsa, ya kawo ya miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Raƙuma 200 nan da sayyidina Uthman ya kawo, za su ishi mayaƙan nan? Ba za su ishe su ba, mayaƙan fa 30,000 ne. Amma in za a tuna a baya, akwai riwayar da muka karanta cewa sayyidina Uthman ya kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raƙuma guda 940, tare da su da dawaki guda 60, an hada sun zama nawa? 1000. Wannan riwayar Muhammad bin Muslim bin Shahab az-Zuhri, a riwayarsa ya bayyana wannan. To shine ma wasu daga cikin malamai na tarihi suka ce abin da za a fahimta in an hada riwayar Ibn Shahab az-Zuhri da kuma wannan riwaya da muke karanta ta Tirmidhi da ya fitar da ita cikin sunan ɗinsa, wacce aka samu ta daga Abdurrahman bin Hubab, ko wacce za a ce duka sun faru. Za a ce a matakin farko sayyidina Uthman ya kawo raƙuma guda 940 da dawaki guda 60, to amma mayakan guda nawa ne? Guda 30,000. Kaga yanzu mu mayaka 29,000 suna bukata. Yanzu an samar da nan mutum 1,000 ne. Yanzu 29,000 suna bukata. Shi yasa manzo Allah ya ci gaba da kwadaitar da su a taimaka a agaza. To shine sayyidina Uthman ya sake komawa yace manzo Allah zan kawo raƙuma guda 200, kowane raƙumi da sirdinsa, da linzaminsa, da igiyar da baibayinsa. Ya sake kawo 200, bayan waɗancan guda 940 da dawaki 60 da ya kawo, sai ya sake kawo 200. Thumma habda 'ala al-jaysh, sai manzo Allah dai ya ci gaba da kwadaitarwa, tunda ai bayan Usman akwai wasu ma masu dukiya. A dai taimaka, a agaza, a shirya mayakan nan, a samu a tafi a je a yi yaƙi a dawo cikin nasara. Sayyidina Uthman bai daddara ba. Bayan ya kawo waɗannan raƙuma 200, faqama Uthman ibn Affan, sai sake miƙewa. Shi Uthman in dai zai ji manzon Allah na kwadaitarwa, to ba zai iya zama ba. In dai da sauran abu a hannunsa, to zai tashi. Faqama Uthman, sai Uthman, Allah yarda da shi, ya tashi. Faqala, sai ya ce, ya Rasulallah, alayya 300 ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. yace yanzu kuma ya manzo Allah zan je in kawo raƙuma guda 300 kowane raƙumi da sirdin sa da linzamin sa da igiyar da baibayin sa yanzu can ya ba da raƙuma 940 da dawaki 60 kaga 1000 yazo ya sake ba da raƙuma 200 kaga an samu 1200 ya sake ba da raƙuma 300 an samu 1500 bai tsaya iya nan ba yace fa ana ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yanzilu anil minbar wannan sahabi da yake riwayar wannan hadisi Abdurrahman bin Hubab kenan yace sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da sayyidina Uthman ya kawo raƙuma 200 da sirdin su da igiyoyin daure su da linzamin su ya sake koma ya kawo raƙuma 300 da sirdin su da linzamin su bayan a baya ya bada raƙuma 940 da dawaki 60 yace sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana saukowa daga kan minbari wa huwa yaqulu alhali shi yana cewa ma ala Uthman ma amila ba'da hadi ma ala Uthman ma amila ba'da hadi yace sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana saukowa daga kan minbarin sa saboda ya hau kan minbari ne yake kwadaitarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan minbari ne yake kwadaitarwa kan waye zai taimakawa waɗannan mayaka da za su tafi yakin Tabuka to lokacin da ya ga wannan gagarumin taimako nagartaccen taimako da sayyidina Uthman yayi sai ya sauko daga kan minbarin sa yana faɗin wannan lafazin yana cewa ma ala Uthman ma amila ba'da hadi ba abin da zai samu sayyidina Uthman dangane da abin da ya aikata nan ba abin da zai same shi ma ala Uthman ma amila duk abin da sayyidina Uthman ya aikata ba zai cutar da shi ba ba'da hadi bayan wannan nagartar da yayi mun gane abin da yake nufi yanzu duk zunubin da sayyidina Uthman ya Allah ba zai kama shi da shi me yasa saboda yayi nagartar da ya shafe koda zai yi zunubi nan gaba ya shafe ya ci albarkacin wannan nagartar da yayi gurin ubangiji ya samu matsayi mai girma gurin ubangiji wanda koda yayi zunubi ubangiji zai kauda kai akai a wannan zunubin nasa shine malamai suke cewa wannan zai nuna maka addinin musulunci dan halal ne ya san halalci yanzu mutumin da yayi maka nagarta daga baya inda zai zo ya dan maka kuskure ai nagartar nan da yayi zai ci alfarmarta ko ba zai ci ba zai ci alfarmarta wannan dan halal kenan wanda ba dan halal ba shine za a masa nagarta an masa kuskure kuskure ya rufe idan sa ya dau mataki to musulunci bai san wannan ba musulunci ya san halalci idan mutum ya maka ka san eh ya maka in yazo ya dan maka kuskure ka kauda kai daga wannan kuskuren da yayi saboda me wancan nagartar da ya maka to abinda annabi yake nufi kenan anan ma ala Uthman ma amila abinda sayyidina Uthman ya aikata yau din nan zai bashi kwaba zai bashi kariya dangane da duk abin da zai aikata na kurakurai nan gaba ba za a kama shi da laifi a kai ba shine ma ala Uthmana ba zai cutar da sayyidina Uthman ba ma amila duk abin da ya aikata na kuskure duk abin da ya aikata na laifi ba'da hadi bayan wannan nagartar da yayi mu duba mu gani dukiyar nan da ya kawo kaman baya santa yanzu raƙumi ɗaya nawa ne kuɗin sa karamin raƙumi ma za ka jiya da shi miliyan ɗaya karamin raƙumi to shi kuma ka san sadakar sahabbai ba sa yi da lagalagan abu sai sun zaɓa sun dirje kamar bassa su to a ce raƙumi ne ka wanda kuɗin kowane raƙumi cikin raƙuman da ya kawo ba zai gaza miliyan biyu ba to ka lissafa ka gani ya kawo raƙumai 940 ka ɗora raƙumai 500 raƙumai nawa raƙumai 1440 bai tsaya iya nan ba ya zo ya kawo ya ɗora dawaki guda 60 bai tsaya iya nan ba ba za mu zo mu ga wani nagartar da ya a nan gaba To shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi wannan lafazi. Yace wa an Abdurrahman, to yanzu kuma bari mu ga nagartar da yayi ta gaba. Taimakon da yayi na gaba bayan wannan. Yanzu mun ga taimako kashi-kashi daban-daban, kala-kala, iri-iri. Da yayi dan a shirya waɗannan mayaka da za su tafi yakin Tabuk. Amma duk da haka ba bai daddara ba. Bari mu ji wannan riwaya. Ita ma wannan riwayar da zamu karanta ta Imam at-Tirmidhi ya fidda ita cikin sunan dinsa. Yace wa an Abdurrahman bin Samura, kuma an samo daga Abdurrahman dan Samura radiyallahu anhuma, Allah ya jaddada su shi da babansa. Wannan zai nuna mana kenan Abdurrahman dan Samura da shi da babansa dukkan su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Shi Abdurrahman dan Samura asali sunansa ba Abdurrahman bane, sunansa Abdukilal. Abdukilal bawan Kilal. Kilal kuma ai ba Allah bane. Mushrikai na Makka sukan bautar da ƴaƴansu wajen ambaton sunansu da sunayen gumakansu. Akwai Abdumanaf. Abdumanaf gunki ne Manaf cikin gumakan Qurayshawan Makka. To mutum zai iya rada ɗansa suna Abdumanaf, bawan Manaf, bawan gunki Manaf. Kenan ba bawan Allah ba. Akwai Abdul Uzza. Bawan Uzza. Uzza kuma mun san gunki ne cikin gumakansu. A fara'aytumul Lata wal Uzza wa manata thalithata al-ukhra. Akwai Abdu Shams, bawan rana, sunaye ne da suke sa wa ƴaƴansu. To shi wannan sunansa Abdu Kilal, shi Abdurrahman bin Samura. Lokacin da ya musulunta, ya musulunta lokacin fathu Makka, sai manzon Allah ya canja masa sunansa daga Abdu Kilal zuwa Abdurrahman, bawan mai rahama, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Da ya musulunta lokacin fathu Makka, sai manzon Allah ya canza masa sunansa daga Abdu Kilal zuwa Abdurrahman. To shi wannan sahabi shi ma yana da tarihi mai yawa. Shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa nasiha, kuma ya hakaito nasihar da manzon Allah ya masa. Manzon Allah ya ce masa, ya Abdurrahman, la tas'al al-imara. Yace, ya kai Abdurrahman, karka nemi shugabanci, karka nemi mutane su nada ka shugaba. Inji manzon Allah. Yace, fa in uqitaha an mas'alati, in har aka baka jagoranci sakamakon tambaya da roko da kai mutane su baka jagoranci, akan haka ne suka nada ka, wukilta ilaiha, sai a jibintar da kai zuwa ga wannan shugabancin. Allah sai ya cire hannunsa, sai a zama an jingina ka zuwa ga wannan shugabancin, a barka da dabarar ka. Duk kuma wanda aka ce an bar shi da dabarar shi, ai ya shiga uku. Saboda la haula lana wa la quwwata illa billah, duk wata dabara da mutum yake da ita ba za ta amfanar masa da komai ba. Duk wani karfi da mutum yake da shi ba zai amfanar masa da komai ba, sai da agaji da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa Abdurrahman nasiha cewar kar ya roki mutane su jagorantar da shi a kansu. Saboda shi in ya nemi a jagorantar da shi, kuma aka jagorantar da shi, Allah zai jingina shi zuwa ga wannan jagorantar da shi din da aka yi. Ma'ana ya bar shi da dabararsa, ya bar shi da ƙarfinsa. Allah ba zai agaza masa ba, Allah ba zai taimake shi ba. Manzon Allah ya ce, wa in uqitaha an ghairi mas'ala, amma idan kana zaune salin alin, ba kai ka ce ku nada ni ba, ba kai kai fighting ba, kawai sai aka ga wani fa ya cancanta a bashi shugaba na yanki kaza ko na guri kaza, kana zaune kawai, sai aka zo aka ce wani mun nada ka shugabanmu, ko wani mun zabe ka kaza mana shugaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, uinta alaiha, za a taimake ka akan wannan shugabancin. Yana yanzu shugabancin da mutum ba nema ya yi ba, yana zaune aka ga cancantarsa, aka ba shi wannan shugabancin, aka ba shi wannan jagorancin, to Allah zai agaza masa. Amma shugabancin da mutum faɗi tashi ya yi ta yi, ya shiga nan ya fita can, ya hana kansa bacci a nan, ya yi kaza a can, duk dai don ya zama shugaba cikin mutane, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a jingina shi zuwa ga wannan shugabancin a danganta shi zuwa gare ta a bar shi da iyawarsa a bar shi da dabararsa a bar shi da karfinsa Allah sai ya cire hannunsa amma idan dora shi akai ba da nuna bukatuwa zuwa ga wannan jagorancin ba ba tare da ya nema ba ba tare da yayi fadita shi dan a dora shi ba to anan sai Allah ya agaza masa Allah ya tallafa masa sai ya zama yayi nagartaccen jagoranci don yana daga cikin jarrabawi da muka samu kanmu ciki a wannan kasa ta mu galibi ba ma galibi ba saka iya cewa 100% waɗanda suke zama jagorori a cikin mu ne ma suke kuma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya nemi a dora shi ya zama jagora to Allah cire hannunsa yake cikin al'amarin sa na jagorancin ya bar shi da dabarar sa ya bar shi da iyawarsa ya bar shi da karfin sa to kuma a duk lokacin da aka ce Allah madaukakin sarki ya cire hannunsa to al'amari ba zai kyau ba saboda mutum ba shi da karfi ba shi da dabara ba shi da iyawa duk yanda yake so yayi kyakkyawa ba zai iya ba in ba da agajin Allah subhanahu wataala ba amma idan mutum yana zaune ne kawai aka zo aka cewa na mun ga ya cancanta kuma yana da qualities na shugaba in an ba shi zai iya mu dora shi kanmu to wannan Allah zai agaza masa zai taimake shi wannan nasiha ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayi wa Abdurrahman bin Samura Allah yarda da shi to wannan hadisin da zamu karanta shine daga gare shi aka samu hadisi yana zauna abun ya faru yake cewa da'a Uthman ibn Affan ila annabi sallallahu alaihi wa sallam yace muna zaune ana ta kokarin shirya mayaka da za a fita yakin Tabuka da shi manzon Allah yana ta kwadaitarwa a agaza a taimaka yace muna zaune kawai da manzon Allah sai ga sayyidina Uthman ya zo bi alfi dinari ya zo da dinari dubu sai ga sayyidina Uthman Allah ya rade shi ya zo da dinari dubu fi thawbihi cikin tufafinsa yana dauke da wannan dinari guda dubu hina jahaza annabi sallallahu alaihi wasallam jaishal usra lokacin da annabi yake ta kokarin shirya ko ya shirya mayakan usra ma'ana mayakan tabu dinari dubu din nan idan zamu kwatanta shi da naira a yau mun san zai kai naira nawa kudin yana da yawa ba zai gaza naira miliyan 37 ba sayyidina Uthman yazo da shi cikin tufafinsa ba zai gaza naira miliyan 37 ba dinari dubu daya kaga kenan bayan wadancan taimako da sayyidina Uthman yayi na raƙuma da ya kawo kusan 1,440 da dawaki guda 60 ta daya hannun kuma ya dauko dinari guda 1,000 yazo da su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sanya akan mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Samura yana zaune yana kallon wannan al'amari yace fa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yuqallibuha bi yadihi manzo Allah yanda yaga yawan wannan dukiya sai dinga maida kudin a wannan hannun daga wannan hannun daga wannan hannun zuwa wannan hannun saboda yanda yake mamakin yawan kudi manzo Allah yana jujjuya dukiyar a hannunsa yana jujjuya wannan dinari guda dubu a hannunsa wa yaqulu yana cewa ma darra bin Affan ma amila ba'da al-yawm ba abun da zai cutar da dan Affan cikin abubuwan da ya aikata na kurakurai bayan wannan muni na yau kenan duk abun da sayyidina Uthman yayi na kuskure ba zai cutar da shi a lahirar sa ba ma'ana duk kuskuren da Uthman zai yi Allah ba zai kama shi da laifin wannan kuskure ko da yayi kuskuren ma ba za a rubuta masa zunubi ba me yasa saboda wannan nagartaccen aiki da yayi kenan nagartaccen aiki na sa Allah madaukakin sarki yayi afuwa wa bawa ba haka abun ya faru ba da wanda suka halarci yakin Badar lokacin da aka samu akasi daga ɗaya daga cikin su Hatib bin Abi Balta'a da yayi yunkurin bankade sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah yayi nufin yaje yayi fathu Makka ya so abun ya zamanto a asirce a koyi ɗaya daga cikin sahabban sai kokarin fallasawa yayin da ya bayyana cewa shine yake kokarin fallasawa gaban manzon Allah sai na Umar ya ce a ya rasulullahi wannan munafiki ne a wannan kissar mun sha karanta ta a baya cewa wata tsohuwa ta taho daga garin Makka matsi na rayuwa ya tilasta mata ta zo Madina dan neman abin da za ta ci saboda an ga manzon Allah yana taimakawa marasa shi mabukatu manzon Allah yana taimaka musu to sai ta kai ta kawo har wanda ba musulmi ba zai tattaki daga garin da yake zo Madina dan neman agaji manzon Allah ko in ya zo ba zai hana shi agajin ba koda bai musulunta ba to shi yasa wannan tsohuwa ta yi tattaki tun daga Makka kilomita 420 ta taho har Madina gashi dai ba mota balle a ce mota ta hawo ta taho ba mashin ba keke ta zo garin Madina manzo Allah dauka musulunta ta zo yi a'a ba musulunta ta zo ba saboda yanda ta ji labarin annabi da kyauta da ciyarwa da sadaka duk abin da ya shigo hannunsa baya zama shi yasa ta zo ya agaza mata manzo Allah ya mata goma ta arziki aka hada mata abinci da kudi da guziri wanda zai ishe ta tana shirin barin garin Makka Hatib sai lallabo ya same ta ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah cikin al-muhajirun waɗanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina yazo ya same ta sai ya ce zan baki makudan kuɗaɗe ina da sako da nake so in baki ki isarwa mutan Makka tace wani sako ne yace ga ta nan wasika ce ki boye ta da kyau kar kowa ya gani har sai kin isa Makka ki danka Qurayshawa tace an gama ya biya ta kuɗin da zai biya ta ta gamsu da shi ta karbi sako ta boye ta kama hanyar ta ta tafiya Makka to manzon Allah lokacin da yake shirin zuwa Makka ya kwace garin Makka hannun Quraysh a Makka ya roki Allah subhanahu wataala ya saya ya rufa kar ya banka annabi kuma ya roki Allah Allah na amsa addu'arsa to shi yasa wannan tsohuwa da ta fita daga Madina ta kama hanyar ta ta zuwa Makka Allah sai aiko mala'ika Jibrilu yazo ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa abin da yake ta kokarin rufawa yayin shi a asirce ga ɗaya daga cikin sabban sa na kokarin bankadawa ya fallasa shine annabi yasa mutum biyu cikin sahabban sa su bi bayan wannan tsohuwa Ali dan Abu Talib kamar yadda malaman tarihi suka ambata da Talha bin Ubaidillah suka bi bayan ta suka riske ta a hanya suka ce a tattare da ke akwai sako da aka baki gurin mutan Makka tace babu suka ce babu anya kuwa tace ita dai babu suka kada suka rawa tace babu ta keka shaidanta tace babu suka risuna suka juya za su koma sayyidina Ali yace ba yadda za a yi babu sako a gurin ta manzon Allah ya aiko ce wallahi akwai suka juyo suka bude mata ido da ta ga da gaske suke sai ta ciro wannan wasika cikin kitsanta sai ta danka musu suka zo suka kawo manzon Allah ana budewa sai aka ga daga Hatib dan Abi Balta'a zuwa ga Qurayshawan Makka manzon Allah zai zo gare ku rana kaza ganya yake sayyidina Umar ya ce ya rasulullah ba ni dama inda ki wuyarsa wannan munafiki annabi ya ce a'a ba munafiki bane Umar baka san ya halarci yakin Badar ba Allah kuma ya ce duk wanda ya halarci yakin Badar ya aikata abin da ya ga dama Allah ya gafarta masa isna'u ma shi'tum kad gafartu lakum me yasa aka gafarta musu saboda gagarumin aiki da suka yi na halartar yakin Badar to yanzu an wayi gari duk wani zunubi da za su yi Allah ya musu afuwa kafin ma su yi zunubi to abin da ya faru da sayyidina Uthman kenan wannan nagartaccen aiki da yayi na wannan gagarumar ciyarwa da yayi an masa afuwa duk aikin da zai aikata nan gaba an masa afuwa ba za a kama shi da laifi akai ba shine ma'anan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma darra bina affan ma amila ba'da al-yawm
duk abin da dan Affan ya aikata mummuna ba zai cutar da shi ba
a rayuwarsa ta duniya kuma ba zai cutar da shi ba a rayuwarsa ta lahira wannan lafazi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai da suka tashi fassaran lafazin sun ma lafazin fassarori guda biyu fassara ta farko da suka yi wa lafazin ita ce fassarar da nayi ta yanzu nan cewa babu abin da zai cutar da Uthman na zunubi da zai aikata bayan wannan gagarumin ciyarwa da kyauta da yayi dan a shirya mayaka kenan yanzu duk zunubin da zai ba zai cutar da shi ba mun san zunubi yakan cutar da bawa a rayuwarsa ta duniya zunubi yakan cutar da bawa a rayuwarsa ta kabari sannan uwa uba zunubi zai cutar da bawa ranan gobe kiyama a rayuwar mu ta duniya da muke yi idan zunubi yayyawa ai Allah yakan saukar mana da kunci na rayuwa wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katir duk wani abu da zai same ku na musiba zai biyo bayan mugunyan ayyukan ku abinda hannayen ku suka aikata kakenan zunubi na sa Allah jefa bayi cikin bala'i su zauna cikin kunci da fitina to shi sayyidina Uthman duk wani abu da zunubi ke sa a azabtar da bawa da shi a duniya shi ba za a azabtar da shi ba saboda wannan gagarumin aiki da yake a kabari mun san zunubi yana sa kabari yayi duhu zunubi yana sa ma'abocin zunubin ya haɗu da azaba cikin kabari annabi sallallahu alaihi wasallama yace alqabru rawdatun min riyadil janna aw hafratun min hufarin nar kabari da ka ganshi dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ga mutanen kirki ko kuma rami ne daga cikin ramukan wuta ga masu sa to shi sayyidina Uthman duk zunubin da zai ba zai cutar da shi a kabarinsa ba uwa uba ranan gobe kiyama ranan da za a ware mutanen kirki a tura su aljanna mutanen banza a tura su wuta masu sako to shi sayyidina Uthman babu wannan tattare da shi koda ya aikata zunubi wannan yake nuna kenan nagartaccen aiki da zaka gabatar wa addinin musulunci na sa Allah madaukakin sarki ya daga maka kafa bisa ga abubuwa da ka aikata ko zaka aikata na zunubi wannan fassara ta farko kenan da wasu daga cikin malamai suka yi lokaci yana daga mana hannu a gurguje fassara ta biyu da wasu daga cikin malamai suka yi shine ba abinda ma darra bin Affan ma amila ba'da al-yawm wasu daga cikin malamai sun masa wata fassara daban bayan wannan aiki nagartacce da sayyidina Uthman ne babu wani aiki da zai sake yi ya zama wai yana da bukatuwa zuwa ga wannan aikin yanzu muna salloli guda biyar amma idan an zo an duba sallolin namu ba lalle ya zama sun cika ba idan misali kowace sallah ana ba ta lada ɗari yana da wahala sallolin da muke guda biyar kowace a ce mun samu ɗari a ce kai sallah asuba ka samu ɗari in ɗari ake bayarwa azhar kai ka samu ɗari la'asar kai ka samu ɗari magriba kai ka samu ɗari ishi ana da wahala za ana samun gibi ko ta nan ko ta can to ya za a yi a cike wannan gibin shine da nafilfi shi yasa aka shar'anta mana yin nafilfi to shi sayyidina Uthman yanzu wannan gagarumin aikin da yayi duk ya mamaye wata nafila da din zai kenan shi yanzu baya ma da bukatuwar yin wata nafila babu wani abu da zai cutar da shi bayan yau saboda yayi gagaruman nafilar da ya wadata da ita daga yin sauran nafilfi wannan shaidar da manzon Allah masa kenan wannan fassara ce daga cikin fassarori da wasu daga cikin malamai suka yi amma fassara ta farko ita ce tafi zama zahiri kuma ita tafi fitowa da nassin abu na karshe da zamu karkare bayani a kansa dangane da wannan ciyarwa ta sayyidina Uthman wannan ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa wacce ta kunshi bushara da cewa zai yi kyakkyawan karshe ina fata mun gane wannan bayani tunda daga yau ba abin da zai cutar da shi har ya mutu kenan zai kyakkyawan karshe ishara ce annabi yake cewa sayyidina Uthman zai kyakkyawan karshe wannan kenan yana nuna mana ƴan uwa duk wanda ya zamanto mai aikata ayyuka na alkhairi
na neman yardan Ubangiji, na neman bajinta gurin Ubangiji, wannan sababi ne da ke sa Ubangiji ya agaza masa ya zamanto yayi kyakkyawan ƙarshe. Abin da ya faru kenan da Sayyidina Uthman ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan shedar cewar ba abin da zai tutar da shi wanda zai aikata mummuna daga wannan rana ta yau kenan. Wannan ishara ce annabi yake cewar Sayyidina Uthman zai daddadar rayuwa a duniya kuma zai cika da imani kuma zai kyakkyawan ƙarshe. Kuma shaida ce samu daga bakin As-Sadiq Al-Masduq, me gaskiya kuma abin gaskata shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To abu na ƙarshe ko kuma misali na ƙarshe cikin misalai da za su fito mana da yadda Sayyidina Uthman ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba za mu samu damar karanta shi ba, shine yadda yayi ta bada gudunmawa bayan wannan shirye mayakan da yabe tsaya iyanan ba, yayi ta taimako, yayi ta taimakawa addinin musulunci, yayi ta taimakawa masu rauni, yayi ta taimakawa mabukata cikin garin Madina zaman da ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma wannan gabar lokaci ba zai ba mu damar bayani akan ta ba, zamu jinkirta bayanin ta har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba. Abubuwan da muka faɗa dan da suke dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntudan harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.